نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة منساك سادوا وانا مسلا تشيمي البركة مسلا تشنغو اللغة لكينا تشكينغ لنبوشي جهر بوشي وانا يمتشي وانا مجلسي لبكي تفسير القرآن ميقرما وانا كما منا تشكين تفسير سورة الكافي لأنا شيني درس سمو نبير وانا شكرا za mu tashi daga kan ayata 71 fantalaqa hatta idha rakiba fi safinati
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fantalaqa hatta idha rakiba fi safinati kharaqaha قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تغهقني من أمري عسرا
الله يجي فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها فانطلق سي النبي موسى خضر عليه السلام سكت فيه حتى إذا ركب في السفينة هر سيد سكت جلجر وخرقها sai ya huda jirgin ruwan kala sai annabi Musa ya ce akhraqtaha litughriqa ahliha shin ka fasa ta ne ka huda ta ne domin ta nitsar da mutanen cikin ta laqad ji'ta shay'an imra lalle ka zo da wani abu mai girma kala sai Khadir ya ce da shi innaka alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra ashe ban fada ba nace ba za ka iya yin hakuri da ni ba قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا النبي موسى yace kada ka kama ni da abin da na manta kada kuma ka tsananta mun al'amari na Allah ta'ala cikin kissar da yake ba mu ta annabi Musa alaihi salam da Khadir da haduwar da suka yi domin ya nemi ilimi kamar yanda Allah ta'ala ya umarce shi ya zo ya nema a wajen al-Khadir alaihi salam bayan sharadin da shi Khadir ya dauka a wajen sa na cewa idan zai bi shi to kada ya masa tambaya game da kowane abu ya gani har sai ya bashi labari to ya yadda akan wannan cewa zai bi shi akan wannan sharadi kuma ba zai saba masa umarninsa ba to Allah ya ce fantalaqa shikenan sai suka tafi ajiya mun ce anan an yi maganar mutum biyu tare da cewa akwai Yusha'u shine wannan yaron da yake tare da shi saurayin da yake tare da shi anan ba ambato shi ba ko dai kasancewar shi da man dan rakiya ne don haka ba sai an sako shi cikin maganar ba ko kuma a'a annabi Musa alaihi salam ya mayar da shi zuwa ga banu Isra'il wannan shi ne wato ihtimali na uku na biyu wanda shine yafi zama yafi karfi cewa annabi Musa alaihi salam ya sallame shi bayan bukatar sa ta biya na saduwa da shi wannan bawan Allah saboda haka yace shi ya koma shi ya sa maganar aka yanke shi daga cikin maganar ya zama da babu shi tun daga wannan gaba har zuwa ƙarshen kissar ba za a sake yin ambatonsa ba amma kissar da ake bayarwa cewa ya sha ruwan da aka wato ruwan da yake ainul hayat wani marmaro na rayuwa wanda idan aka sha shi ake rayuwa har abada wanda Khadir ya ce da shi kai ya sha kuma wai ya sha Khadir ya jefa cikin ruwa don haka yana cikin ruwa yana ta yawo har abada kuma ba zai mutu ba wannan kissa ce wacce ba mai inganci ba abinda ya tabbata dai shi da wannan bawan Allah Yusha'u ya zama annabi bayan annabi Musa alaihi salam kuma shi ne ya jagoranci banu Isra'ila aka shiga Baitul Maqdis Allah yace fantalaqa hatta idza rakiba fi as-safinati har sai da suka shiga cikin jirgin ruwa wanda alif da lam alif ce li ta'rif al-jinsi tunda ba a yi maganar wata safina ba 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 mu labarin wani jirgin ruwa ba gabanin haka wannan shine farkon ambaton jirgin ruwa saboda haka wannan alif da lam na ta'rifin jinsi ne kawai don haka ba wai ana nufin wata wani jirgin ruwa wanda yake keɓantacce da ake magana a kansa ba Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas shi kuma ya ji daga Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhuma cewa fantalaqa yamshiyani ala sahil al-bahri annabi yace suka tafi suka kama tafiya akan gabar teku a watar wayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajada ma'abira sigaran suka samu kananan kwalakwalo kwalakwale tahmilu ahla hadha as-sahil ila ahli hadha as-sahil al-akhar suke iban mutane daga wannan gabar na teku su tsallaka da su zuwa ga waccan gabar famarrat bihima safinatun sai wani jirgin ruwa yazo ya wuce ta gaban su kallamuhum an yahmiluhum sai suka yi magana cewa su dauke su fa'arafu al-khadir masu jirgin ruwan sai suka gane shi wannan bawan Allah Khadir yana wanda ya nuna kenan wannan gilmawa da suke yawan yi suna aiki da jirgin ruwan su a cikin wannan ruwa sun san da wannan bawan Allah kuma suna gane shi sun gane kuma mutumin kirki ne saboda haka sai suka gane shi basu gane annabi Musa ba alaihi salam saboda ba a tsibirin yake rayuwa ba amma sun gane wannan bawan Allah Al-Khadir alaihi salam da haka da suka gane shi sai suka ce Abdullahi Salih la nahmiluhu bi ajrin fa hamaluhu bi ghairi nawlin suka ce wannan bawan Allah ne don haka ba za mu karɓi kuɗinsa ba ba za mu karɓi kuɗin haya a wajensa ba don haka sai suka ɗauke shi kyauta ba tare da sun sharɗanta zai biya kuɗin haya ba falamma rakiba fi safina da suka shiga wannan jirgin ruwa kamar yadda alqur'ani ya gaya mana anan kharaqaha sai shi Khadir sai ya huda wannan jirgin ruwan ya fasa shi a ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana falam yafja Musa illa wal khadir qad akhadha al fa'sa fa naza'a lawhan bil qaddum annabi Musa bai ankara ba sai kawai ya ga wannan bawan Allah ya dauko ga tari ya faskara ba wannan jirgin ruwa ya cire allo ɗaya daga cikinsa wanda ana tsakiyar teku aka cire wa jirgin ruwa allo ɗaya daga cikin katakwayensa ko itatuwansa babu shakka wannan alama ce ta ana so wannan jirgin ruwa ya nitse a halaka saboda haka sai ya kama ya balle wani wato allo daga cikin wannan jirgin ruwa to annabi Musa da ya ga haka sai ya ce da shi wani irin aiki ne wannan kai kamar yadda hadisin ya gaya mana ma sana'ata wani irin aiki ne wannan kuma qaumun hamaluna bighairi nawlin amatta ila safinatihim faqaraqtaha litughriqa ahliha laqad ji'ta shay'an imra ce mutanen da suka dauke mu ba tare da mun ba da ko kwabo ba suka yi mana alfarma suka dauke mu kyauta amma sai ka duba jirgin ruwan su ka fasa musu domin su nitse a ciki lalle ka zo da wani abin ba ka zo da wani abin da yake da girma wato ce li tughriqa ahliha wannan lamun din da take cikin wannan gaba li tughriqa ana kiranta lamul aqiba su malamai sun ce lamul aqiba ce ma'ana tunda ka cire wannan jirgin ruwa allansa ƙarshen al'amarin jirgin ruwan nitsewa zai yi wai su ce lamul aqiba idan aka ce annabi Musa alaihi salam yana kyautata zaton cewa annabi Khadir alaihi salam ba yayi haka bane domin ya nitsar da su saboda haka sai mu ce wannan lamun din lamul aqiba ce kamar inda Allah ta'ala yake gaya mana dangane da annabi Musa alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin ruwa mahaifiyarsa ta jefa su cikin teku Allah ta'ala ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana faltaqatahu alu fir'auna mutanen gidan fir'auna suka tsinto shi liyakuna kaga lamun dinnan ba wai lamun ta'lil bace wato dan karshen al'amarin zai zama musu a maki kuma zai zama musu abin bakin ciki wato za su yi kiyayya da shi kuma za su yi bakin ciki dauko shi har su rene shi saboda zai fito ya yaƙi abin da suke yi da zalunci a nan لام بذاك شيء لام التعليل بتشيله فإن كشيء لام التعليل شيء معناه كمر تمر كوما سنسن توشيني دنيير هكا وانكما بعد ذا سنسن توشيني دنيير يزام موسى أبو كينجا سنسن توشيني ده يزام آر كريسو كمر يندا إتا ما تفر أو نتشي قرة عين اللي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا شيء أبو فلين شكي ليه قرين دكي ذاك كده كوكشي شيء تنا يواي أنفان الدمو ko malike shi a matsayin da wannan shine abin da yasa suka dauko shi amma wancan da ya kuna ana gaya maka akibar abin da zai kasance musu a rayuwar su to shine wasu malamai suka ce to irin wannan lamun din ce anan akai amfani da ita litogorika ai karshen al'amarin za ta nutsar da mutanen da suke ciki wasu malaman suka ce lamun ta'lil ce ba lamun akiba bace wato yana gaya masa yace kai haka dan ka nutsar wato kamar da mancan da wannan niyyar shi Khadir yayi dan ya nutsar wannan idan muka ce tunda annabi Musa alaihi salam inkari yake masa tunda inkari yake masa ya kamata zama labu ta'lil ce wato ya zaka fasa musu jirgin ruwan su domin ta nutsar da wanda suke ciki kaga anan ba wai yana nufin karshen al'amari za ta nutsa yana nufin yayi wannan aiki domin mai mutanen cikin jirgin ruwan su nutse ce wannan tafi kama da inkari da shi annabi Musa alaihi salam yayi wasu malamai suna ganin ya kamata ya zama farko fassarar farko ita ce daidai saboda kamar akwai su'u adab kamar akwai muna ladabi idan an dauke ta alamut ta'lil aka ce ya fada masa wannan cewa yayi haka ne domin ya nutsar da mutanen cikin ta amma wannan babu wani su'u adab idan muka dubar cewa annabi Musa alaihi salam yayi haka ne domin inkari ga shi Khadir alaihi salam cewa yayi wannan abu wanda kuma yin wannan aiki ne na a nutsar da mutanen da suke cikin wannan teku akwai wata riwaya ta Abd ibn Humayd da kuma Imam Ahmad da Abu al-Haytham al-Shafi a cikin Musnad dinsa wanda manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar hadisin shi ma na Ubay ibn Ka'ab ne da Abdullahi dan Abbas daga Ubay ibn Ka'ab yadda lafazin yazo a cikin wannan hadisin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fantalaqa sai annabi Musa da Khadir suka tafi hatta idza rakiba fi safinati har sai da suka shiga cikin jirgin ruwa fa kharaja man kana fiha wanda suke ciki kuma suka fito wanda suke cikin jirgin ruwan suka fito وتخلف شي كما خضر سيزونا بفتو تاره da su ba liyakhriqaha domin ya fasa wannan jirgin ruwan fa qala lahu musa sai annabi musa yace da shi takhriquha litughriqa ahliha zaka fasa wannan jirgin ruwan domin ya nutsar da mutanen cikinsa shine sai kuma khadir ya ga ya masa abinda Allah ta'ala ya labarta mana idan muka duba zahirin wannan riwayar zamu ga cewa annabi Musa al-Khadir alayhi salam yayi niyyar zai fasa ne shi kuma annabi Musa alayhi salam ya nuna masa bai dace ba wanda ya saba wa zahirin ayar don zahirin ayar ta nuna kharaqaha ya fasa amma wannan hadisin ya nuna cewa zai fasa annabi Musa ce ya zaka fasa in ka fasa ai zaka sa duka a nitsi a dulmiya cikin ruwa sai dai za a iya yi masa wato za a iya fassara shi wannan hadisi a yi masa tawili a ce abinda ake nufi a hadisin wa takhallafa liyakhriqaha fa kharaqaha ya zauna kowa ya fita shi ya zauna a cikin jirgin ruwan dan ya fasa kuma ya fasa annabi Musa ya yi amfani da kalmar mudari da lafazin mudari ne domin istihdar as-sura domin kamar a nuna maka gashi nan sanda abin yake faruwa ko kuma a ce da farko Khadir yayi niyyar zagi ya gama shirye-shiryensa annabi Musa alaihi salam ya masa inkari sannan kuma yayi din annabi Musa ya sake masa inkari wato ya zama da inkari guda biyu ne da farko da yayi niyyar ya gama shirye-shiryensa annabi Musa ya ga take-takensa ya ce za ka yi kaza domin a samu matsala sannan kuma ya zo yayi annabi Musa ya sake yi masa inkari sai zan hadisin ya faɗi na farko wato abin da yayi na shiri zai yi wannan laifin annabi Musa ya masa inkari ayar kuma ta faɗi abin da ya faru na biyu shine bayan ya fasa annabi Musa ya masa inkari to duk da haka dai har ila yau a cikin hadisin ya saba zahirin ayar, saboda a hadisin ana nuna cewa sun fita daga cikin jirgin ruwan. Ayar kuma ba ta nuna mana cewa mutanen da suke cikin jirgin ruwan sun fita. Tunda maganar Annabi Musa alaihi salam da yace litughriqa ahliha, yana nufin akwai mutane a ciki, idan har ka fasa da waɗanda suke ciki ai za su dutse. To wasu malamai suka ce ai hadisin ba ya kore cewa Annabi Khadir ya fasa wannan jirgin alhalin suna ciki bane, ya faɗi cewa yayi niyyar zai fasa lokacin da suka fita, amma baya nuna cewa ba su dawo ba ciki san da yayi abin. Saboda haka hadisin ta wannan fuskar bai saba da zahirin ayar ba. Kuma zahirin ayar yana nuna mana cewa daga shigarsu abin ya faru, suna shiga abin ya faru. Kuma waccan ruwaya da take cikin Sahih Bukhari da Muslim da yake cewa falam yafja Musa illa anna Khadir akhadha bil qaddum fa kharaqa as-safina, wato Annabi Musa bai ankara ba, suna shiga bai ankara ba, sai ga kawai ya dauko ayin gatari ya fasa wannan jirgin ruwa. Ayar kusan haka take nunawa. To amma wannan hadisin yana nuna cewa sai da ma aka dan tsaya, mutanen ciki aka fita, sannan aka sake dawowa, sannan ya fasa jirgin ruwa. Duk da cewa zahirin ayar ba lalle ne ya nuna cewa nan take abin ya faru ba, hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha, baya nuna cewa daga shigar abin ya faru, tunda sharadi baya nuna da zarar an same shi, to kuma sharadin abin da jawabinsa jaza dinsa zai samu. Ana iya samun sharadi sannan kuma sakamakon sharadin a samu jinkiri wajen faruwarsa. Ana cewa idan ka yaba ma wani zai yi maka kyauta, ba lalle ne ya nuna cewa lokacin da ka yi yaban ba a nan take zai baka kyautar. Tana yi wa ka gama masa yabo ka yi bambadancin, amma kyautar sai bayan sati ɗaya ko wata ɗaya sannan ya aiko maka da ita. Saboda haka faruwar sharadi ba shi yake nuna nan take faruwar jaza sakamakonsa ba. Ana iya a samu tazara. Shi ne abinda Allah ta'ala a cikin fadarsa, a idza mittu la sawfa ukhraju hayya, shin idan na mutu za a tashe ni ina da rai. Kaga nan ba yana nuna cewa da zarar ya mutu nan take a tashe shi ba. Kalmar saufa ma tana nuna cewa nan gaba za a tashe shi, in ya mutu yana nan cikin kabarinsa inda aka binne shi har sai lokacin tashinsa yayi, Ubangiji ta'ala ya sake tashinsa. Sannan zahirin wannan aya yana nuna mana cewa lokacin da yake fasa jirgin ruwan ba su gani ba, tunda inda sun gani ai ba za su kyale shi ba kawai ya fasa musu jirgin ruwa. Wannan wani daga cikin malamai kamar Ali Mulla Ali Al-Qari ya faɗi wannan cewa inda a ce sun gani to da ba za su bar shi ba. Akwai wata ruwaya wacce take tafsirin Ibn al-Munzir da kuma tafsirin Ibn Abi Hatim daga Abi al-Aliya wanda daga cikin tabi'ai, yake cewa Khadir wani bawa ne wanda ido baya ganin sa sai wanda Allah ta'ala ya so ya nuna masa shi. Saboda haka mutanen ba su gan shi ba sai Musa ne alaihi salam ya gan shi. Da sun gan shi lokacin da yake fasawa, da sun hada shi fasa wannan jirgin ruwan kamar yadda da sun gan shi sanda zai kashe wannan yaron, da sun hana shi. Wannan magana ce ta Abu al-Aliya wanda ya faɗa cewa Khadir muta idanu ba sa gani shi sai wanda Allah ya so ya gan shi. Amma al-Imam Shawkani yana musun wannan magana tashi, yake cewa ina ya samo wannan zance, domin wannan magana ce da ba za ta yiwu a faɗe ta da ra'ayi ba. Ka ce ga wani shi muta ido baya ganinsa, wanda Allah ta'ala ce ido baya ganin su ne aljanu, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, suna ganinku shi da jama'arsa, wato shedan da shi da jama'arsa suna ganinku ta inda ku ba kwa ganinsu. Kaga dangane da shedanu, dangane da aljannu, Allah ta'ala ya faɗi haka. To duk wani wanda ba aljan ba, in aka ce ba a ganin shi, ya kamata a kawo dalilin da yake nuna cewa ba a ganinsa. In kawai hujjarsa cewa ba a ganin shi ita ce saboda ya fasa jirgi ba a gan shi ba, Shawkani yake cewa ai yana daga cikin abin da hankali zai karba ya yi abin ba tare da sun san sanda ya yi ba. Ya zama da jirgin babba ne yana can baya, abin na iya faruwa ba tare da sun sani ba, saboda haka kaga babu magana su hada shi tunda basu ga san da yayi ba kamar yanda wannan yaron da zamu zo gaba nan gaba da ya kashe yana yiwa ya kashe shi ba tare da an gan shi san da yake yin abin ba ko kuma yayi cewa sun gan shi din ba amma saboda daban sun san shi mutun ne salihi kuma yana da abubuwan mamaki da suke faruwa a hannunsa saboda haka sai ba su yi masa inkari ba sun sallama masa cewa duk abin da zai yi yana yin sa ne da wani dalili wanda yake na wahayi ko na annabci saboda haka suka sallama masa ba tare da sun hada shi yayi ba in wannan tana yiwuwa saboda haka kaga babu magana cewa yayi ba tare da sun gaishi ba don haka maganar da aka jingira ta zuwa ga Abul Aliya cewa ya ce mutane idanu ba sa ganin shi wannan tana buƙatar a tabbatar da ita da wani dalili shi ne annabi Musa alaihi salam ya ce laqad ji'ta shay'an imra lalle ka zo da wani abu wanda yake da girma kalmar imra malamai sun fassara ta da ma'anoni daban-daban wasu sun fassara ta da munkar wato ka zo da wani abin ƙi wani abin zargi ko kuma imran ajaban ka zo da wani abin mamaki ko kuma imran aziman ka zo da wani abu shay'an aziman ka zo da wani babban al'amari ce wannan kalma ta al-imr tana zuwa da ma'anar girma kamar yadda ya zo a cikin sira cewa afirai suna cewa amira amru abi kafsh ibnu abi kafsha wato al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama sai suka yi amfani da kalmar amira ita ce kalmar imra da ta zo nan a matsayin masdari ko kuma al'imru ana nufin addahiya wato wata musiba al'azima ka zo da wata babbar musiba yace laqad ji'ta shay'an imra ka zo da wani babban al'amari na ka lalata wannan jirgin ruwan da kuma kokarin da kai na ka halakar da mutane masu yawa ba tare da sun yi laifi ba sannan kuma da butulce wa ni'imar da suka yi mana ta daukan mu da suka yi ba tare da mun biya su ba to shine Khadir sai yace alam aqul innaka qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra ce ba na faɗa cewa ba za ka iya yin haƙuri da ni ba wato wanda ya nuna kenan maganar da yayi ya karya wancan alkawari wanda yayi na cewa zai yi masa biyayya ba tare da ya saba masa ba satajiduni insha Allahu sabiran wala asi laka amra zaka same ni ina mai hakuri ba tare da na saba maka ba to wannan magana yanzu da yayi ya fara wato karya wancan sharadi da muka ce wannan shi yake nuna maka al'azaim tanfasihu maganar da muka yi ajiya cewa ana mutum na iya yin azama akan zai aikata wani abu a ba lokacin da abin ya faru sai kaga kuma ya kasa aikata abin saboda haka annabi Musa alaihi salam da farko yana ganin zai iya juriya amma gashi a karan farko ya kasa jurewa ya yi haƙuri har zuwa lokacin da shi Khadir alaihi salam zai bashi labarin abin da ya faru to shi da ya ce da shi alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra shine annabi Musa alaihi salam sai yace qala la tu'akhidhni bima nasitu ce kada ka kama ni da abin da na manta kaga nan neman wato uzuri yake a bashi uzuri anan ya kawo shi a cikin wata siga wacce take cike da balaga wanda yake nuna neman uzurin da yake yana da ƙarfi bai fada masa da farko cewa ai mantawa ne ba sai yake nuna cewa kada ya kama shi da mantuwarsa kamar ma shi Khadir ya san cewa ya manta idan aka kula ya kamata inda a zahirin magana za a tafi da ita yadda za a taho da ita wato filla filla kamata yayi da farko da ya gaya masa wannan sai ya ce mantawa ne kada ka kama ni da mantuwata to sai bai gaya masa cewa mantawa ne ba sai dai kawai ya ce kada ka kama ni da mantuwata kamar ma ya nuna masa cewa ya san ma cewa ai mantawa yayi don haka yanzu abin da yake roƙon shi kada ya kama shi da mantuwar ba wai yana sanar da shi cewa mantawa yayi ba a'a shi ma ya san mantawa yayi amma dan Allah kada ya kama shi da wannan mantuwar da yayi al-kamil qad yu'khadhu bin nisyan asali ubangiji ta'ala ya ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu da abinda muka yi na mantuwa ko muka yi na kuskure Ubangiji ta'ala ya karba wani addu'a ya zamana baya kama mutum da abinda yayi na kuskure ko yayi na mantuwa to amma anan yana roƙonsa kada ya kama shi da abinda yayi na mantuwa saboda suna cewa mutumin da ya kai matsayin kamala to irin wannan mantuwar ana iya kama shi da ita saboda ya kamata ayyayi taka tsantsan kada ma ya bari ta faru to kuma sai ta faru to babu shakka za a kama shi da wannan kamar yadda Allah ta'ala ya kama annabi Adam alaihi salam annabi Adam abinda ya ubangiji ta'ala ya gama da mantuwa ne wala kad ahidna ila adama min qablu fanasiya wanci ubangiji ta'ala ya ce mun yi alkawari zuwa ga Adam na cewa kai ya ci ya itatuwa fanasiya amma ya manta ba duk da haka ubangiji ta'ala ya zarge shi da wannan kuma ya sauko da shi daga gidan aljanna a dalilin haka amma al-mu'akhadhatu bin nisyan amrun maghfurun minhu an gafarta wa wanda duk zai yi mantuwa game da abin da yayi na mantuwa ba a kama shi da laifin wannan bal ma ba a neman shi ma da wannan kamar mutumin da yake azumi ya manta ya ci ko ya sha to azumin sa yana nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ne ya ci yadda shi ya shayar da shi wala turhiqni min amri usra kada ka matsa min a al'amarinka wato al'amarinka tare da ni na zamantowa ta zan yi tafiya tare da kai neman ilimi to kada ka dora min abin da yafi karfi na kada ka tirsasa min akan ka kama ni da abin da yake halin mantuwa ne halin mantuwa kuma abu ne da ba a kama mutum idan har aka ce za a kama mutum da mantuwa to babu shakka an so a dora masa wani al'amarin da yafi karfin sa saboda ita mantuwa abu ne da mutum baya iya ijewa kansa baya iya turewa kansa ko kuma kada ka matsa min a cikin harkar neman ilimin nan ka takura min iya takurawa ta yadda zan ji ba zan iya tafiya da kai ba in hakura in fasa neman ilimin nan ka bi ni a hankali ka sassauta min cikin abin da kake nema a wajena annabi Musa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa wa kanat al-ula min Musa nisyana wannan dai karan na farko annabi Musa alaihi salam mantawa yayi wato ganin girman abin da ya gani na an yi wani abin da ya sabawa abin da ya kamata mutanen kirki su yi kamar shi Khadir alaihi salam da irin yadda Allah ta'ala ya sifanta shi abdan min ibadina yace ya bashi rahma atainahu rahmatan min indina mutumin da aka ce an bashi tausayi yaya za a yi mai tausayi yazo a dauke shi a cikin jirgin ruwa masu jirgin ruwan da mutane ne da ka gansu kaga cewa mutane ne galabaitattu mutane ne waɗanda suke neman abin da za su kai cikinsu suke neman su toshe yunwar cikinsu ba wasu mutane ne bane masu ƙarfi amma kuma ka fasa musu jirgin ruwansu duk da wannan alheri da kuma yanayin da suke ciki babu shakka anan mutumin da aka sifanta da rahama ya kamata a ga rahamarsa ta bayyana a ga ya tausaya fiye da yadda ake zato to sai aga bai tausaya ba wannan abin da ya hararo ya hango shi har ya mantar da shi cewa fa yayi alkawari na cewa sa tajidu ni insha Allah sabira sai ya manta da wannan alkawari da yayi saboda haka sai ya ce a kharaqtaha li tughriqa ahliha jirgin ruwa yana dauke da mutum ba ɗaya ba ba biyu ba mutanen da suke ciki da shi annabi Musa alaihi salam da shi Khadir alaihi salam ka zo ka fasa ta a tsakiyar teku karshe du'a halaka wasu malamai suka ce a nan za mu ga cewa annabi Musa alaihi salam cewa ya tughriqa ahliha bai ce duk da cewa shi ma yana cikin jirgin ruwan in an tashi nitsewa da shi za a nitse shi kansa mai fasawar ai a ciki yake shi ma an tashi nitsewar da shi za a nitse sai ya zama na ba su yake magana ba yana magana ne akan mutanen da suke cikin jirgin ruwan to wannan hali ne na manya har kullun idan wani abu ya tinkaro na da masifa ba kansu suke tunani ba suna tunanin waɗanda suke ƙasa da su bai ce kakka fasa ta ba mu nitse duk da cewa yana cikin wanda zai nitse amma sai ya kawar da kansa ya kawar da shi annabi Musa Khadir alaihi salam daga ambato sai ya ambaci ahlaha da yake nuna maka ɗabi'a ce ta manya har kullun idan wani abu ya taso to kullun tunaninsu ba kansu suke tunani ba suna tunanin na ƙasa da su ne musamman shugaba yana tunanin talakansa ne ba yana tunanin kansa ba ne saboda haka idan wani abu ya to zai yi ƙoƙari ya ga cewa ya tsamar da wanda yake ƙarƙashinsa ko da kuwa shi ba zai samu fita ba ko da zai halaka To hadisi yana nuna mana cewa bayan sun fita daga wannan jirgin abin da ya faru ya faru an fita lafiya jirgin ruwa bai nitse ba daga baya kuma annabi Khadir alaihi salam ya mayar da wannan allan gurinsa to sai hadisi yake gaya mana kamar yadda yake cikin sahihain da suka fita sai wani tsuntsu wani jemage kamar yadda yazo a wata riwaya sai yazo fawaqa ala harfi safina sai ya sauka akan gefen wannan jirgin ruwa fa naqara fil bahri naqratan aw naqrataini sai ya tsatsafi ya tsatsagi ruwa tsaga ɗaya ko biyu ya sa bakinsa ya tsaga ya sake sawa ya tsaga ta biyu to sai Khadir ya ce ya Musa ma naqasa ilmi wa ilmuka awatar wayar wa ilmul khala'iqi awatar wayar min ilmi Allah ko fi jambi ilmi Allah illa mithla ma naqasa hadha al'usfur biminqarihi min hadha al-bahr Nabi Musa a Khadir ya ce kaga wannan tsuntsun da ya yi wannan tsatsagar guda biyu a cikin ruwa to ya Musa babu wani abin da ya ragu ya raga ilimina da iliminka da ilimin halittu gaba ɗaya in aka haɗa duka daga cikin ilimin Allah sai kwatankwacin abin da tsuntsun nan ya raga daga cikin wannan teku da wannan tsatsagar da ya yi guda biyu wato duk abin da kake ji da shi na ilimi da Allah ta'ala ya baka da wanda ya bani da dukkan wata halitta da Allah ya yi ya kuma wadace ta da ilimi to gaba ɗaya in aka tara iliminta in aka kwatanta shi da ilimin Allah bai fi tsatsagar wannan tsuntsu guda da ya yi a cikin wannan teku ba teku ya san ma ana yi zai motsa saboda an tsuntsu ya tsage shi sau ɗaya sau biyu babu abin da zai ci to wannan ba yana nuna cewa ilimin Allah ta'ala yana raguwa ba yayin da muka san wani abu daga cikin abin da Allah ta'ala ya sanar da mu na ilimi kalmar naqasa anan ya faɗe sa ne bisa misali yadda za ka fahimci kwatankwacin yadda iliminmu yake idan kwatanta shi da ilimin Allah amma ilimin Allah babu abin da yake rage shi babu abin da zai rage ilimin Ubangiji shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila babu abin da aka baku na ilimi sai dan kadan wato abin da kuke da shi na ilimi duk wannan tinkaho da kuke yi Allah ta'ala ya baku ilimi na rayuwa sun san wato dan adam ya san zahirin rayuwar duniya ya alamuna zahiran min hayatid dunya wannan abin da Allah ta'ala ya baku kadan ne daga cikin abin da yake dan da ilimin Ubangiji saboda haka ba wani abu kuka sani ba to wannan wani yanki ne na karantarwar da shi kansa Khadir alaihi salam yake bawa Musa alaihi salam Allah ta'ala ya ce fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman
fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafs قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
الله تعالى يقول فانطلقا سيسك تفي حتى إذا لقيا غلاما هذا السيد سك هدود ونيارو فقتله سيكشيشي kala sai Musa ya ce alaihi salam aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafs yanzu ka kashe rai mai tsarki ba tare da kashe wata rai ba laqad ji'ta shay'an nukra lalle ka zo da wani abu abinki wani mummunan abu fantalaqa fa'un nan ita ce malamai suke kira fa'ul fasiha ay tufsihu bil mahdhuf akwai abin da aka shafe a gabanta ma'anar maganar sai ya karbi uzurinsa tunda ya bada uzuri la tu'akhidhni bima nasi ولا ترهقني من عمري عسرة كذا ككام أنا دمن توداني كذا كم كورا من أبو مهلاج كن الأمرينا توسيك الأوزر إنسا سك فتدك كن جلجلوا فانطلق سيسك كام تفيا هذا أحاديث فانطلق يمشي يعني في الساحل هو على الساحل سك فتا سك كام تفيا أكن أبنا جيفن تيكو watar waya annahuma marra bi qarya sun wuce ta wacan wata alqarya shine Allah ya ce hatta idza laqiya gulaman a cikin wannan alqarya akwai mutane sai yaga sai gashi sun hadu da wani yaro Imam al-Bukhari a cikin kitabut tafsir babin cikin tafsir suratul kafi babin falamma balaga majma'a bainihima ya ce yaz'umuna an ismuhu jaysur sun ce sunan yaron da suka hadu da shi Jaysur an ruwaito kuma a wasu nusakh Haysur a wasu nusakh Jaysun amma abin da yafi shahara shine Haysur abinda Jaysur afwan Jaysur sunan wannan yaro Jaysur suka hadu da shi faqatala sai ya kashe shi a hadithin Ubay ibn Ka'ab manzo Allah ya ce thumma kharaja min as-safina sai suka fita daga cikin wannan jirgin ruwan fa bainahuma yamshiyani ala sahili suna tafiya akan gefen wato gabar teku iz absara al-khadir gulaman kafiran zarifan sai khadir yaga wani yaro yaron kuma kafiri mai wayan tsiya yal'abu ma al-ghilman yana wasa tare da yara arwayar ibnu juraij مسند عبد ابن حبيب سيغا يارو غلاما وذي الوجه يارو وديكي ميكيكاور كما ميكيكاور فسكا فاطجعه سيكاما شي كوانتر دشي ثم ذبحه بالسكين يا ينكا شي دوكا اروائر ابي بن كعب اشكين صحيحين فاخذ الخضر براسه فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده سي خضر يكام كنسا يمرد كنسا يزئي كنسا دقا جكنسا أوتر واير فأضجعه ثم سبحه بالسكين يكون تد شيء ينكاش دوكا تشيني ما لم يسك تزائي حد دكر واير ين أشي يكون تد شيء ينكاش سنة يتري كم تفهم شكا وانا يلي dole ya tayar wa da annabi Musa hankali idan an fasa jirgin ruwa ma kawai hankalinsa ya tashi bare ya ga irin wannan daga tsallakowarsu su shigo gari yaro kyakkyawa mai kyan halitta yana cikin ƴan uwansa yara yana wasa amma ya je ya kamo shi ya danne shi ya yanka shi ya murde wuyansa kamar kaza kun san inda bai yi shiru a ta farko ba to ba zai shiru a ta biyu ba qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin yanzu ka kashe rai mai tsarki ba tare da kashe wata rai ba laqad ji'ta shay'an nukra ka zo da bubbunan abu a farko cewa laqad ji'ta shay'an imra ka zo da babban abu to anan sai ya ƙara wa abin girma yabo ko yace babban abu sai yace nukra ka zo da mummunan abu saboda nan yafi na farko yunkuri ne amma nan ya ma faru wato an riga ma an aikata saboda haka abin yayi muni kwarai da gaske a qira'ar ibnu kathir da nafi da abu ja'far da abu amr yace laqad aqatalta nafsan zakiyatan da alif sauran kuma qira'a ba alif shine kamar yadda yake anan zakiya to wasu daga cikin malaman loga suna cewa duk ma'anar su daya da zakiya da zakiya duk dai ma'anar su daya ana nufin mai tsarki wanda ba su yi laifi ba ran da ba taba yin wani laifi ba amma abu amr ibn al-ala yana ganin cewa akwai bambanci tsakanin su idan aka ce az-zakiya ana nufin wacce bata taba yin zunubi ba kwata kwata zakiya kuma ita ce wacce ta taba zunubi amma ta tuba ala ayi halin dai anan yana nufin ran da ba ta da zunubi, ran da take da tsarkakakkiya ce, domin yaro ne, yaro ko ba a rubuta masa zunubi, sai dai a rubuta masa lada, amma ba a rubuta masa zunubi. Saboda haka ya za a yi mutumin da ko zunubi bai yi ba, za ka kashe shi. Sai ya ƙarfafa maganarsa da cewa bi ghairi nafsi, bai taɓa yin abin da ma za ka ce ya cancanci kisa ba, ko a ce ya taɓa kashe wani, ballantana har ka ce ai wannan abin da ya yi shi ya sa shi ka ɗaukar ofansa, ko a ce a shari'arsa akwai kashe yaro idan ya yi kisa. To anan malamai sun yi saɓani game da shi wannan yaron, al-gulam ɗin nan gulam ne wanda yake baligi ko ko bai balaga ba, ya kai matsayin mukallaf ko bai kai matsayin mukallaf ba. To jumhur, mafi yawancin malamai suna ga cewa ba baligi ba ne, yaro ne ƙarami, domin kalmar gulam al-haqiqatu sha'i'a, ma'anarsa da tafi bazuwa aka fi amfani da ita, aka ce gulam ana nufin yaro wanda yake ƙarami, wanda bai kai munzalin balaga ba. Kuma musamman ma idan muka ga a cikin ayar an ce zakiya, wanda ba ta taɓa yin laifi ba, ai tahira minaz zunub, ba ta da wani laifi ba a rubuta mata ba, saboda ba a rubuta wa yaro alhaki sai idan ya balaga. Sannan malamai suka sake hujja da faɗarsa bi ghairi nafsin, suka ce kalmar bi ghairi nafsin tana nuna yaro ne ƙarami, tunda haƙƙin ƙisasi yana hawan kan balagagge ne dama, ba wanda ba balagagge ba. Wasu malamai kuma suka ce akasi wannan bi ghairi nafsin tana nufin baligi ne, tunda in ba baligi ba ne ba buƙatar a ce bi ghairi nafsin, ta ce bi ghairi nafsin ta nuna cewa da a ce ya yi kisa za a kashe shi, tunda ko har za a kashe shi to balagagge ne. Sai dai ai zana iya yiwuwa ya kasance a shari'arsu idan yaro ya yi kisa ana iya masa kisasi, tana yiwuwa ya zama haka ne a shari'arsu. Wasu malamai suka ce yaron balagagge ne, ba yaro ne ƙanƙani ba, ko da kuwa an yi amfani da kalmar gulam. Wani ma daga cikin magabata shi ne Sa'id ibn Abdulaziz, yake cewa yaron ya kai shekara 21, ce Larabawa sukan yi amfani da kalmar gulam suna nufin matashi wanda yake balagagge, kamar yadda Lailal Akhyaliya take ban Hajjaj da take cewa shafaha min adda'i alladhi qad asabaha gulamun idha hazza alqanatu shafaha ko saqaha. Kaga anan tana yaban Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, yayinda yake jagorar yake komandan yaki yana kashe mutane da makaminsa da abin nan dinsa da mashinsa, amma sai ta sifanta shi da al-gulam, yake nuna cewa ma'ana yana cikin abinnan gajiyar ƙarfinsa. Da haka suka ce kalmar gulam ma ai ita kanta tana nufin, wato tana nufin tashan balaga, to min daga al-ightilam ne, al-ightilam kuma yana nufin shiddatu shabak, wato tsananin sha'awa. Saboda haka daga nan aka samo kalmar, an kirawo yaro ƙanƙani da al-gulam bi itibari ma sayakun, ma'ana nan gaba zai zama wannan, wato zai zama a wannan yanayi, zai kai wannan shekaru. Don haka wasu sun tafi akan cewa balagagge ne, amma jumhurul mufassirin sun tafi akan cewa ba balagagge ba ne, musamman idan muka ga a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab yana cewa yal'abu ma al-ghilman, yana wasa cikin yara, balagagge ne wanda shiga cikin ƙananan yara yana wasa ba. Yace laqad ji'ta shay'an nukra, ka zo da wani abin da yake mai girman gaske, wanda ya fi na farko, domin na farko zai yiwu a liƙe, ka fasa gurin tana yiwuwa a kama a liƙe, amma wannan ka kashe rai ba buƙata, ba zai yiwu kuma a dawo da ran ba, saboda haka lalle abu ne wanda ya yi muni ƙwarai da gaske. To daga nan sai Qadir ya ce alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra, alam aqul laka ba na faɗa maka ba, ba za ka iya yin haƙuri da ni ba. A nan za mu ga cewa ya ƙara laka, amma ya bai ƙara wani, babu ƙarin laka. Alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabra, amma a karo na biyu sai aka ƙara laka, hikimar ƙara laka a nan tawkid don a ƙarfafa maganar alam aqul laka can karo na farko ne ana iya kawar da kai amma kai abu na farko a jakunnanka ka ba da uzuri ba jumawa kuma ka sake yin na biyu to shi yasa sai ya ƙara kalmar laka don ya ƙara nuna masa ƙarfin maganarsa a yanzu fiye da tada alam aqul laka ka ce wa mutum qultu laka ittaqillah ko qultu laka ya fulan ittaqillah ko da babu ya fulan magana za ta iya miƙewa qultu ittaqillah ka ji tsoron Allah amma ce qultu laka ya fulan ittaqillah wannan kana nufin maganar ka anan tana da ƙarfi fiye da tada saboda haka suna ƙara irin wannan lafuzza a cikin jumlar da za ta iya cika ko da babu su don a nuna maka ƙarfin maganar wasiyar farko baka yi aiki da ita ba don haka ta biyu sai a tsananta matuƙa da gaske shi yasa Ibn al-Jawzi yake cewa ya ji wani malamin sa Abu Muhammad al-Khashab yana cewa wa qarahu fil awwal a karan farko Khadir ya girmama shi bai ce alam aqul laka bai kawo masa labiri ba amma a karo na biyu wajahahu bi kafil khitab sai ya fuskanto shi yace ba na gaya maka ba domin yanzu al'amarin kuma ya wuce batun a tsaya ana girmamawa tunda har sabawar ta kai haka ba na faɗa maka ba to shi ne annabi Musa ya ce qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni in sa'altuka an shay'in ba'daha in na sake tambayar ka wani abu bayan wannan fala tusahibni to kada ka tafi tare da ni qad balaghta minni min ladunni uzra ka kai matukar karbar hanzari daga wajena ka karbi hanzari na daya ga na biyu to in aka sake na uku to na yanke wa kaina dukkan wani hanzari a nan karo na biyu annabi Musa alaihi salam bai ce ya manta ba na farko ya ba da uzuri da mantuwa jilatu akhizni bima nasit kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa eh mantuwan ne dan akwai cikin malamai waɗanda suke cewa ai hadha min al-ma'arid na farkon ma ba mantawa yayi ba shi yasa bai ce mantawa nayi ba sai ya ce kada ka kama ni da abin da nayi na mantuwa amma ai ba yana nufin wannan ne mantuwar ba ma'ana abin da zan yi a mantuwa a rayuwata kar ka kama ni duk da wannan dai ba mantawa nayi ba saboda haka irin ainihin magana yayi masa haka a kaikaice to amma wannan maganar tasu ba haka take ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana na farko din mantuwan ne saboda haka mantawa yayi amma na biyu ba mantawa yayi ba ko dai bai manta ba domin ya ga girman al'amarin ba zai yi shiru ba a kama yaro dan kankani yana wasa cikin yara yaro kyakkyawa a murde a yanka shi a murde masa kai lalle zai wahala ya yi shiru da wannan gara ya yi magana ko da zai kare alkawarin da ya ɗauka na cewa zai yi haƙuri ko kuma ya kasance ya manta a na biyun ma da ya manta sai yake ganin to kuma ya sake cewa mantawa ya yi uzurin kuma zai zama akwai bambarakwai na farko ka ce ka manta na biyu ma kuma ka ce ka manta saboda haka sai bai kawo maganar mantuwa ba sai ya kawo wani sharaɗi yadda zai kwantarwa da abokin tafiyarsa ko malaminsa hankali zai lallashe shi ya nuna masa cewa ya ɗauka wannan shi ne na ƙarshe in kuma har na sake yi to shi kenan sai mu rabu in kama gabana ka kama gabanka saboda haka sai ya kawo masa wannan annabi Musa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih Muslim a wannan gurin idan ya zo sai ya ce rahmatullahi alaina wa ala Musa لولا أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة النبي صلى الله عليه وسلم يا زوان نقولن سيتي الله يجيك أمه يجيك أم النبي موسى عليه السلام الله يجيك أمه يجيك أم موسى لولا أنه عجل بعدين يجيك الجواب لرأى العجب دا ياغ أبو بو ما ماكي ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة سيدي ياجو كنير أبو كنت في السلام kunyar abokin tafiyarsa ce ta sa ya ce in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni ya mun farko ya ba da uzuri a sake yin wani abu irin wannan ba tare da jumawa ba abin da kunya saboda haka wannan kunya ce ta sa sai yayin sauri yanke wa kansa hukunci da cewa in ya sake yi kada a tafiyar ka ai da ita annabi ya ce law sabara la ra'al ajab da yayi hakuri an ci gaba da tafiyar bai sanya wannan sharadin ba to da ya rika ganin abubuwan mamaki kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama kana idza zakara ahadan min al anbiya bada'a bi nafsihi fa qala rahmatullahi alaina wa ala akhi kaza wa rahmatullahi alaina wa ala akhi kaza haka annabi sallallahu alaihi wa sallam al'adar sa idan ya ambaci wani daga cikin annabawa yakan fara da kansa yace Allah ya ji kan mu kuma ya ji kan wato dan uwana annabi wane da kaza ya faru sannan Allah ta'ala yace fantalaqa hatta idza ataya
fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamahu qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra
fantalaqa sai suka tafi hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha har sai da suka zo ga wasu mutanen wata alƙarya sai suka nemi mutanen wannan alƙarya su ciyar da su fa abau an yudayyifuhuma sai suka kiyadda su karbi bakuncinsu fa wajada fiha jidaran sai suka samu wani wata ganuwa ta garin wani wata katanga ko wani garu na garin yuridu an yanqadda yana nufin zai fadi fa aqama sai ya miƙar da shi قال سي النبي موسى يقول لو شئت لاتخذت عليه أجرا دا كاسو دا كاغا داما أي دا كاكر لا دا وكو دا سنبياك أكم ونن أيكي تو كاغا ونشيني قريشان الأمري تكانونسو سن تفي سن شغوة القرية الله تعالى يغي أمنا تشوى القرية القرية شيني قرين دا يكي بيكي برنيبا amma dai akwai mutane tattare a cikin garin amma yawan sa da fadin sa bai kai girman birni ba malamai sun yi ta kokarin su tantance wani gari ne wannan wasu su ce Antakiya wasu su ce Barka wasu su ce wani gari ne a kasar Rum to amma dai babu wani dalili da yake nuna wani gari ne saboda haka babu bukatar a nitsa a matsa wajen sai an zakulo wani gari ne wannan inda a ce akwai wani amfanin da za a girba a ƙarƙashin sanin wannan gari to da Allah ta'ala ya ambaci wannan gari saboda haka wannan daidai yake da majma'il bahrain da muka gabatar da wasu malamai suka ce baya buƙatar sai an san ko a ina ne hadisi ya zo cewa wannan mutanen alƙaryar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa ahla qaryatin li'aman wato sun zo mutanen alƙarya waɗanda suke maruwata mutane ne waɗanda sun sifatu da sifar ruwa to sai annabi Musa da Khadir istat'ama ahlaha suka ce suna neman su ba su abinci suka nemi abinci a wajensu wannan shine abin da suka fara nema a wajensu basu ce muna neman ku dauke mu a matsayin bakin ku kuje ku ba mu masauki ba ku ba mu gurin kwana a yunwa suke ji a ba su abinci Allah ya ce fa abau an yudayyifuhuma amma sai suka kiyadda ma su karbi bakuncinsu to duk da haka ga kuma katanga ta garin ta tafi za ta fadi ta ce gano wadda ta zagaye garin to sai annabi Khadir sai ya kama ya sa hannunsa ya biƙar da ita shine annabi Musa alaihi salam yake ganin ba haka ya dace ba mutanen nan mun ne musu ciyar da mu amma sun ki ciyar da mu saboda haka tunda har ga wata katanga akwai buƙatar ai aiki a kanta mu ce su biya mu mana in sun biya mu muka yi aiki a kanta sai mu sai abinci mu ci amma kuma kawai yanzu ka zo kai musu aiki tare da cewa ba su cancanta ba law shi'ta lattakhadhta alayha ajra da ka ga dama da ka karbi lada akan wannan aiki naka zamu ji yadda ta kaya kamar yadda zamu ji abinda wannan aya take ciki insha Allah a karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh